نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya dada mu wannan yini mai tarun albarka, yinin asabat wanda yau ya yi daidai da 19 ga ainihin watan 11 a miladiya, yau 2022 kuma daidai da 24 kenan ga wata na Rabi'ul Thani hijira na da shekara 1444. Barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na Ihya Sunna da ke wannan unguwa ta Fantami a nan fadar jihar Gombe, domin ci gaba da darasinmu cikin littafinmu na Aqda'ul Musallin, kusakuran masallata, wallafar Al-Hafiz Muhammad Siddiq Al-Mishawi Al-Misri, Allah ta'ala ya masa rahma, wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci namu a daidai wannan lokaci kuma a duk zagayewar mako irin wannan yini. Ba idan masu bibiyarmu ba su manta ba, a makon da ya gabata malam yana mana magana ne game da kusakuran da ake samu wajen ta'ammuli da shiga ban daki da ainihin abin da za a yi na biyan bukata cikin banɗaki, da rashin addu'a ko zikiri na shiga banɗaki da fitowa. To wannan ya nusar da mu illarsa a shari'ance, da kuma irin yadda magabata suka rike abin tunda ya zo daga bakin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Duka bayani ya gabata bisa irin maganganun da malamai suka yi. Yau kuma za mu tashi insha Allah a namba ta 8 a shafi kuma na 13 a littafin Tafdhilul Istinja' bil Ma' alal Hijarati wa Taqdimihi, wannan kuma shine darasin mu na 6, ma'ana fifita tsarki na ruwa akan tsarkin da aka yi da tsakuwa. An fahimta? Ko kuma bayan ka kammala tsarkin ka na tsakuwa, sannan kuma ka kallafawa kanka sai ka nemi ruwa ka bi ruwa da shi. To wannan mala ya ce magabata ba su yi wannan ba, iya cikin kusakuran da da yawa daga cikin musulmi suke aikatawa. Kafin mu je ga karatu, akwai wasu tambayoyi guda biyu da jin hankali. Jan hankali na farko ya ce, malam bayan sallama akwai addu'ar da manzon Allah ya koyar ƙarshen tahiyyan ƙarshe a sallan farila na neman tsari game da abubuwa guda hudu. Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabri wa min fitnati al-mahya wa al-mamati min sharri fitnati al-masih dajjal. Yace to malam a jawo hankalin wa'ansu daga cikin limamai, ba sa ba wa mamun su damar karanta wannan addu'a sai ayi sallama da wuri. Kuma yace ya ga majalisin akwai limamai a ciki. To wannan gaskiya fadakarwa ce mai kyau kwarai da gaske. Yasa ko a fiƙihunce ma tahiyya ta biyu tana fin tahiyya ta farko tsawo, domin duk a cimmawa wannan addu'o'in da manzon Allah ya koyar a ƙarshen ita tahiyya na kafin ayi sallama. Kuma akwai ɗaya daga cikin magabata ma da ɗan sai yi sallah ya tambaye shi yayi wannan addu'ar, ya ce bai bice kuma ya sake sallah. Ɗaya daga cikin malam Usaimi ne ya kawo littafin shi, da ya ce ka yi addu'ar neman tsari ga abubuwan nan guda huɗu, ya ce a ban yi bice kuma ka sake sallah, ya ka sake. Ɗaya daga cikin magabata ya hukunta ɗan shi da wannan. Abu na biyu ya ce, malam game da idan musulmi ya samu rafkanuwa a raka'a ta biyu bai zauna ba, an ce idan ya miƙe ba zai dawo ba. Eh, haka karatu ya nuna. To ya ce malam wa'ansu gurabin ana samun matsala, liman ɗin ya miƙe amma za a dinga kabar bari don dole ma sai ya dawo. To wannan shi ma yana so a jawo hankalin al'umma game da wannan. Gaskiya ni ban ga malamin da ya saba wannan fatawar ba, inda har liman guyoyinsa suka bar kasa ya meke ba zai dawo ba hukuncinsa zai kabli kafin yayi sallama shikenan abin da aka ce in ya meke ba zai dawo ba an fahimta saboda ka ma musu san da wannan har in liman ya bar kasa suna tasbihi bai dawo ba shikenan sai su kyale shi haka shari'a ta ce yawa na'am yau kasu jawo riga su yi hakuri Allah ya zamu dace tambaya ta karshe wannan tambayar ta kai sati biyu anan wajen tirana 4 ga wata aka rubuto ta tambayar na bi har malamai guda uku akan ta kuma ikon Allah duk kusan fata wasu bai ci ba tare da kuma wani ya sanai magana da wani ba kuma ni ma abin da na fahimta a takardar kusan yazo kusan yanayi daya wata baiwar Allah ce ta ce suna da mahaifi kafin mahaifinsu ya rasu ya bar wani fili ya fada masa cewa ya bar shi wakafi zai gina masallacin juma'a shi dake cewa duk masu hankali a cikin ƴaƴansu ba wanda bai ji wannan maganar su sun san da wannan tace bayan mahaifin nasu ya rasu ƴan uwansu maza da yake maza da mata ne ƴan uwansu maza malam he suka je suka saida wannan filin naira miliyan 20 wanda mu ba su yi shawara da mu ba muna gidajen mazajen mu sai suka raba kuɗin he suka aiko mana suka ce wannan filin suka siyar aka raba kuɗin to shine tambayar shin ya halatta mu ci wannan kuɗin tunda mu dai mun ji irin abin da baban mu yake jiyawo to na farko da kun san ma wannan kuɗin na filin ne kar ku karɓa ku kyale musu gari karɓar ma kar ku ku bar musu kayansu kawai tunda gidan ai ba ɗaya bane akwai lahira kuma su ba san irin abin da ƴaƴan za su yi musu ba kuma tunda su suka yi baban su haka to su ƴaƴan su ba san abin da za su yi musu saboda ka wannan cin amana ne gaskiya kuma iya cikin abin da tun a duniya Allah yake daukan mataki cin a duniya kafin a je ga lahira saboda haka babban abu ne wanda zai girgiza zukatan masu imani gaskiya abu ne akwai tashi hankali a cikin sa da kuma nuna san duniyar da kama za a dawo mu a duniyar ne saboda haka malamai suka ce har in sun muku wayo kun karbi kudin ba ku sani ba to duk wanda suka yi ittifaki za su zartar da wasiyar mahaifinsu ba za su ci kudin ba sai ku tattara kudin ku je ku sashi a wata foundation ta alkhairi kawai harkar ma rayu ne a masallaci ake gina ake neman taimako sai ku je ku sa a ciki ko Allah ya gani kun zartar da abin da mahaifinku ya yi kuma in Allah da ladan zai same shi su kuma wanda suka ce ku basu da cin da suka yi wannan shine kai abin da za a yi wannan ba wanda ba wani ƙarin bayani bayan wannan saboda ka hadari ne gaskiyar magana kuma su ma su zuga irin abin da zai faru ƙarshen rayuwarsu Allah ta'ala ya samu dace kamar yadda nace wannan shine darasin mu na shida inda zamu tashi tafdhilul isin ja'i bil ma'i ala al hijara wa taqdimi a fifita tsarki na ruwa hina istinja ala al hijara bisa tsarkin da aka yi da dutse kuma yanzu da yake a galibiya an taso cikin wadatar ruwa yanzu akwai da yawa daga cikin musulmai in sun yi bayan gida aka ce ba ruwa ba za su iya tsarkake kansu ba domin wani bai taba gwadawa ba an fahimta to wannan kuma gaskiya na kasu ne a matsayinka na musulmi za ka iya tsintar kanka a kowane yanayi yasa shari'a ba ta bar yanayin daɗi ba ko ba ta bar yanayin wahala ba koyan tsarki da dutse har ma wa'ansu daga cikin malamai sun ce wajibi ne wajibi ne ka koyi yanda ake yi domin za ka iya tsintar kanka a wani yanayin da ba ruwa kusa da kai kuma duk da hakan ba za a bari lokacin sallah ya fita ba kai ba da yawa yanzu a ce mutum ya yi bayan gida wani fitsarin ma bai iya tsaftace da dutse bai iya ba bai iya ba bai taɓa yi ba saboda ka wannan kuskure ne da wa'ansu da yawa daga cikin musulmai suke aikatawa ka je ka koya dattawa su koya ma yanda ake yi hatta bayan gida ana tsaftata daga jikinsa da tsarki na dutse ya zamto babu komai na najisar a jikinka kuma hakan shari'a ta halatar ka je kai ibada sallah da shi an fahimta malik ya cewa wa huwa i'tiqadu kasirun min al-awam wannan kudiri ne na daga yawa daga cikin gama garin mutane shine awam wanda idan mutum yayi tsarki da dutse yayi kallafawa kansa sai ya nemi ruwa ya saki ko kuma yayi tsarkin dutse iya ganin ruwa kusa da shi ya saki wannan tsarkin yace itikadi ne da yawa daga cikin gamagarin mutane suke aikatawa bal inna ba'dhum ya'taqidu wa ansuma suna kudure ya cewa annal istijmar bil ahjar ma'wujudul ma'badil wa ansuma suna ganin tsarkin dutsi bayan ruwa ya samu kaman tsarkin ya ruguje babu shi wa ansu haka suka kudure a ransu ijmal in sun yi tsarki da dutse kuma suka samu ruwa suna ganin kaman wancan tsarkin na baya tashi daga aiki sai an saki yace wa haza itikadul la dalila alai wannan kuduri ne da babu dalili akan sa wala wajhul lahu min asiha babu wani bangare na inganta magana da inganta wannan magana cewa a sake tsarkin da aka yi da dutse da ruwa ko dole sai an sake shi da ruwa لأن الاستجمار ورد في أحاديث صحيحة ما ليتي صاركي دا دوسي ياتبت أحاديثي ما سيوكما إنغانتتو ما أوجود الماء تاروكما دا روان غا روان أما كما أنتي أي صاركي دا دوسي لنكما كان يحالتا كما بأتي أبي صاركي دا دوسي دا روابا فأن سلمان الفارس دا كسلمان الفارس wanda wata rana an zo kowa yana cewa shine dan wane shine wane dan wane sai ki ce hine Salmanu abuna al-Islam nene Salmanu babana musulunci sai manzo Allah ya ji ya bi gurbara ai sallallahu alaihi wasallam shi mutumin Farisa ne mutumin Iran ne biyo waye taku da masanin at-Taura ne yaga sufofi manzon Allah cikin at-Taura ya biyo shi har garin Madina bayan hijira da yazo ya duba wannan to akwai abu ɗaya da yake so ya tabbatar shi kuma tabbatarwa za ta masa wahala shine a hakarkarin manzon Allah bangaren dama akwai hatimin annabta la ilaha illallah muhammadur rasulullah da aka haife shi anan din sa hakarkarin sa na dama yazo ya zagaya ya leka sai manzon Allah ce so kake ga gani zai ce eh sai manzon Allah ya daga godan sai ya gani sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah daga nan ya musulunta bai taba koma garin su ba tun da ya musulunta anan garin Madina ya zauna har Allah ya karɓi rayuwarsa kuma sahabi ne wanda bashi da yawan hadisai amma kuma sahabi ne wanda ya lazumci manzon Allah rayuwarsa kuma duk yakokin da manzon Allah ya ji an ce da shi aka ji akwai ma lokacin da ya bada shawara an zo za a yi ghazwatul ahzab kafirai suke gangan ko za a zo a farwa musulmi a garin Madina gaba daya musulmai aka rabu biyu munafikai suka fara cewa mu zauna a gida kar a fita manzon Allah ya ce ko mu fita mu tsare gida sai Salman ya ce manzon Allah ni ina da shawara mu a kasar mu idan an zo za a yi mana irin wannan fan karfin to muna haduwa sai mu tone bayan garin mu da rami shine gwalalo ko ganuwa mu yi wa garin mu haka mu haƙe garin gaba daya wanda zai shigo dole sai ya bi tarami zai shigo in ya shigo rami ga bin yafi zamu gama da shi manzo Allah ya ce a to azo ayi da kansa ake saran bayan garin Madina ake waita da rami he ka diga da kansa yana yi ga sahabbai duk ana yi a lokacin akwai wani sahabi ya ga an gaji dewa ga yunwa ga kishirwa shi kuma akwai dan wani abinci bai fina mutum biyu ba aka dafa a gidan shi ko mutum uku sai zai lallabo ya ce ya rasulullah to ina so da yin kadan huta mu je gida akwai dan ruwa za a sha yace to alhamdulillah Allah ya saka da alƙairi sai manzo Allah ya ce ina Abu Hurairah ya ce manzo Allah gani yace kai yau kuwa duk mai neman abinci ya je gidan wani yace la illa manzo Allah ai ni abun kadan ne ya za a yi haka ta faru kafin ka ce me an je an cika kofar gidan shi matarsa ta ce ina ka kawo mana wannan gayyar abinci bai fi abincin mutum biyu ba ko uku manzo Allah ya ce ina tukunyar abincin yace ga tanan ya rasulullah da yasa hannunsa a ciki an ce sai da kowa ya ci abincin ya bari abincin ma kamar ba a iba bai zama suka ce suka tafi suka bar abincin a gida domin albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Salman al-Farisi yace qala ajal kamar abin mamaki kenan nahana an nastaqbila al-qibla bi gha'idin aw bi wali yace manzon Allah ya hane mu fuskantar al-qibla ko bata baya wajen bayan gida ko fitsari wannan haramu ne ka fuskanci alƙibla ko ka bata baya wajen bayan gida ko fitsari manzon Allah ya hani gamba da wannan aw yastanji ahadun bi aqalli min salatu ahja ko mutun yayi tsarki na dutsi da ƙasa da duwatsu guda uku dole sai uku abin da yayi sama to yace manzon Allah ya hani mu wannan mu juya wa alƙibla baya ko mu bata gaba da fitsari ko bayan gida ya hane ni. Kuma yace duk wanda zai tsarki da dutse kare da ƙasa da gudaro. Haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallama hadisin ya cikin hadisin Imam Muslim da Abu Dawud da Imam An-Nasa'i kamar da malai kawo anan. Wa kazalika sabbata anhu sallallahu alaihi wasallama. Malai ce ya tabbata ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-istinja'a bil ma. Bayan ya tabbatar za a iya tsarki da tsakuwa kuma ya tabbatar za a iya tsarki da ruwa. Fa an Anas radiyallahu anhu daga Anas bin Malik Allah ta'ala ya kare yadda da shi yake cewa qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'ti al-khala. Al-khala shine bandaki. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana niyyar zuwa bandaki. Fa adbi'uhu ana wa gulamun min al-ansar. Yace da ni Anas kenan tunda a gidan manzon Allah yake. Sallallahu alaihi wasallam tunda aka yayin shi ya fara magana ya fara cin abinci sai mahaifiyarsa ta kawo gidan manzon Allah tace manzon Allah na kama da aikin gida yace to na karba Allah ya masa albarka a gidan manzon Allah ya zauna manzon Allah ya masa addu'o'i na alkhairi yace zaman su shekara wajen 11 da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bai taba cewa Anas me yasa baka yi kaza ba ko Anas me yasa kai kaza bai taba faɗa ba. To malamai suke cewa idan bangare daya an ga hakuri da kawaici irin na manzon Allah to dai bangaren sai a duba takatsantsan irin na Anas kuma domin manzon Allah baya tabbatar da kuskure in mutun yayi ba daidai ba manzon Allah yana faɗa masa to duk tsawon wannan shekarun manzon Allah bai ga wani ba daidai da Anas ya aikata ba an fahimta dan azillar kuma abubuwa na abubuwan da bai kai ayi magana ba sai manzon Allah ba zai magana akan su ba amma da yayi laifin da ya cancanta a mai magana zai masa magana amma wannan sahabin ne wai wa'an suke cewa wai su ba su ma yadda ya zauna da manzon Allah ba yan gaba gadi ko wai su shakka ma suke wai ya zauna da manzon Allah kuwa kage jahilci wannan ba daidai bane wannan da sai sare hudawa ce Allah ta'ala ya tsare ana zake cewa ni ina gidan manzon Allah zai shiga ban daki da ni da wani yaro daga cikin mutanen Madina sai mu bi manzon Allah bi idawa idawa shine ina kamar ƙwaryar da ake zuba ruwa akai makewayi a wancan lokacin mimma in da ruwa a ciki fa yastanji biha sai manzon Allah ya tsarki da ruwan da muka mika masa bandaki fala afdhiliya malan siddiq al-mishawi yake cewa ba wani fifiku li ahadi ma Allah ba fifiku tsakanin tsarkin ruwa da tsarkin dutse haka yace gashi tunda kowanne manzon Allah yayi kuma ya tabbatar ai kuma bai ce wane yafi wane ba an fahimta qala ibn taymiya malai ce shekul islam ibn taymiya yake cewa wala yakrahu al-iktisar wala yakrahu al-iktisar ala al-hajj ala sahih wala yakrahu yace malamai na ilimi ba sa inkari ba sa kyama takaituwa akan tsarkin da aka yi da dutse ko da an samu ruwa wannan magana ce mafi inganci da shekul islam yace ba wani ma'abucin ilimi da ya kyamaci ka takaitu da tsarkin dutse idan ka yi shi a ce dole sai ka bi shi da ruwa yace wannan ɗaya daga cikin malamai ba wanda ya wannan magana shekul islam ce Allah ta'ala ya masa وقال الشكيري في سنن امام الشكيري a cikin littafin sa sunan a shafi na 10 shahida a littafin waman kala innal istijmar duk wanda yace tsarki da ruwa la yajuzu istijmar afwan tsarki da dutse la yajuzu inda faqadil ma baya halatta inda faqadil ma a gunda aka nemi ruwa aka rasa yace yustatabu za a nemi ya tuba domin yayi kuskure yayi kutsi a cikin shari'a an fahimta yayi kutsi cikin shari'a duk wanda yace wai dole sai a rasa ruwa za a yi tsarki da dutse yace to wannan yayi kuskure ana nema ya tuba kine yustatabu yutawibu za a tubar da shi domin yayi kutsi a cikin shari'a fa in taba in ya tuba shikenan taba Allahu alaihi wa illa uzira uqiba in ya ki tuba ya ki saukowa daga wannan ra'ayin to malai ce sai a je shari'a ta hukubantar da shi amma su hukuba domin yayi kutsi a cikin shari'a walan yuthbit annahu sallallahu alaihi wasallam at-tafdhil mali yace ba a samu fifiko a gun manzon Allah ba yace wannan sarkin yafi wannan ba taba samu wani fifiko ba an fahimta shi dai magana ta ta farko shi sarkin gaba ɗaya koyon sa ake yi ba har na ruwan har na tsako da yake bada wala koyon sa ake yi sai an je an koya a gun malamai ya ake yi domin da yawa suna iya tashi da najasa ba su gama wanke ta ba an fahimta saboda ka ba wai ciyorin kawai zaka dauka ba a'a sai ka ji amma practical sai an koya ma yaya ake yi ake kubuta ake tsarkakuwa daga najasa wannan kuma dole ne fardu aini ne akan kowane musulmi yanda zaka yi tsarki yanda zaka yi alwala yanda zaka yi sallah dole ne wannan ilimin wani ba zai amfane ka ba sai dai ya karantar da kai amma dole ka je ka koyi yanda ake al istinja'a bil yamin tsarki da hannun dama iya cikin kusakuran da wa'ansu ba sa tsawatarwa da yara kanana har wa'ansu dauka hakan ba kuskure bane ba malike cewa naha sallallahu alaihi wasallam an zalim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da haka din yin tsarki da hannun dama haram tanzihan laha domin tsarkake shi hannun dama an mubashiratul aqdar akan hannun dama ya sumbaci kazanta domin dama tana da farala nana Aisha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ujibuhu tayammun yin abu da dama iya burge manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tace manzon Allah hatta takalmi in zai sa kafar dama yake fara sawa hatta kum idan zai yi bangaren dama yake fara kum akan sa sallallahu alaihi wasallama hatta wankan tsarki na shari'a idan manzon Allah zai yi bangaren dama yake fara zubawa ruwa kini yi ujibu tayammunu fi kulli shay'in yin abu da dama iya bawa manzon Allah sha'awa akwai wani sai manzon Allah ya ga iya cin abinci da hannun hagu sai ya ce masa a'a ya sa hannun dama to sai ya fadi magana ta izgili ya ce ya rasul ai ba zan iya ci da dama ba sai manzon Allah ya ce to Allah ya sa karka iya to daga ran nan damarsa bata ƙara aiki ba har ya bar duniya damarsa bata ƙare masa aiki ba domin maganar da ya fada izgili yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ga Abdullah dan Abbas manzon Allah ke cewa ya gulam samilla wa kul bi yaminik wa kul amma yalik yace ya kai yaro idan zaka ci abinci kace bismillah kace da hannun dama kuma kace gabanka manzon Allah ya koya Abdullah dan Abbas wannan mu ma duk mu koya yar mu wannan kuma wannan malamai sun ce iya rage hadama iya rage zilama iya rage kallon abin wani da ba naka ba tunda manzon Allah abin da ya koyar shine abin da zai koya ma kana'a da zaman lafiya a koyawa yaran wannan cin hannu da abinci da hannun dama cin gabanka sannan kuma yin bismillah an fahimta dama tana da martaba a musulunci to shi yasa ba a yadda ayi tsarki da ita ba ba a yadda a share kazanta da ita ba fa an Abdurrahman bin Zaid malai ce akwai hadisi daga Abdurrahman bin Zaid qala qila li Salman sai aka cewa Salman al-Farisi wancan sahabi na farko yace qad allamakum nabiyyakum ku annabin ku ya koyar da ku kulli shay'in dukkan wani abun bukata annabin ku ya koyar da ku hatta al-qira'a hine kaifa ya tabarraz hatta ya mutun zai yi bayan gida ko miya zai tsarkaka hine al-qala ko al-qira har bayan gida da inda za a fita daga ci manzon Allah ya koyar qala Salman radiyallahu anhu ajal sai Salman ya ce haka ne kamar na'am ne duk abin da muke bukata manzon Allah ya koya mana sallallahu alaihi wasallam har ma yake cewa nahana an nastaqbila al-qibla bi gha'idin aw bi bawlin manzon mu ya hane mu fuskanci ka'aba ko mu bata baya yayin bayan gida ko bawli aw nastanji bi yamin ko mi tsarki da hannun dama duk manzon mu ya hana mu wannan sallallahu alaihi wasallam qala an-nawawi imam an-nawawi yace huwa min adab al-istinja iya cikin ladabi da ake yi wajen tsarki kada kai da hannun dama kai da hannun hagu wa kada ajma al-ulama ala annahu manhiyun malamai sun yi ijma'i duk sun hadu akan cewa yin amfani da dama wajen tsarki an hana shari'a ta yi hani game da wannan anil istinja bil yamin wajen yin tsarki da hannun dama summa al-jamaahir ala annahu nahyu tanzihin wa'ansu daga cikin malamai mafi yawa suka ce hani ne na tsarkakewa domin shi bayan gida ko fitsari da yasa ne an fahimta ba a so kuma hannunka da zaka ci abinci zaka kai shi baki to ba a so yayi mubashara da kazanta akwai yiwuwar zaka dau cututtuka da abin da ya kama da wannan to shine nahyu tanzihin kamar hani ne na tsarkakewa ba hani bane na haramci la nahyu taharim kamar ba hanin haramci bane haka wa ansu malaman suka ce kamar da malamin hakatu ana wa zahaba ba'du ahlu zahir wa ansu daga cikin malaman zahiriya kamar masu bin doran hadisi kuma idan an ce zahiriya ko an ce malaman fiqihu to aiwa abin fahimta mai kyau in dai malamai suka faɗi wannan to suna da dalilansu na faɗar wannan magana suka ce tun lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam makaranta ta rabu guda biyu ne suka kafa dalili da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura sahabbai cewa aje a Banu Qurayza kar kowa ya sake sallar la'asar sai ya je Banu Qurayza domin za a sake yaki a go san da daga wani yaki manzon Allah ya sake fita to sun fita sun bar garin Madina a hanya sai la'asar sai wa an suka ce mu tsaya mi sallar la'asar wa an suka ce a ai manzon Allah ya ce kar mi sallar sai mun je Banu Qurayza sai wa an suka ce ai mubalaga ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana kar mu tsaya jinkiri mu tafi kawai wa an suka ce a wallahi zahiri za su yi aiki ko rana za ta fadi ba za su yi sallar ba sai sun je can go an fahimta to haka suka rabu wanda suka dau fikihun maganar manzon Allah ya faɗa dan gaggawa su yi sauri su je sai suka tsaya suka yi sallar su wanda suka dau zahirin maganar manzon Allah suka ce to he mun je can zabi kuma kowanne manzon Allah ya tabbatar da daidai yayi to tun daga nan malamai suka ce makaranta ta rabu biyu akwai ahalu zahir akwai ahalu ma'ana akwai sahabban da suke ta'amuli da zahirin abin da manzon Allah ya ce akwai kuma da suke daukan ma'ana su istidlalil ma'ana idan manzon Allah ya faɗi magana su fito da ma'anonin maganar ko da ma'anar ba ta fito fili ba an fahimta saboda ka babu abin zargi a ciki an ce wannan ahalul hadisi ne karka zarge shi wannan ahalul fiqihu ne karka zarge shi in dai har da ilimi yake yakin kowa iya da dalili an fahimci wannan to waɗanda suke fahimtar zahirin hadisi ba istidlalil ma'ana ba sai suka ce ai abin da manzon Allah ya hana kai haram ne tun da ya ce ya hana yin amfani da damo wajen sarki saboda ka wannan nahyu taharim ne kawai manzon Allah haramcin ya nuna kawai ba wai sarki ake so daman ka ta zama to ba a haramun ne koda ba daukan kazanta koda zaka tsabtace daman koda zaka yi kaza su da yi da daman manzon Allah ya hana hannun manzon Allah kuma haramci waɗannan yan ahlu zahiri abin da suka ce kenan an fahimta wa ashara ila taharimihi jama'atu min ashabina malai yace da yawa daga cikin malaman mu sun haramta yin tsarki da hannun dama sun ce halin da manzo Allah ya haramu ne kadan wala ta'wili ala isharatihim ba wani ta'wili kan abin da suke nuni aka ma'ana dai malamai mafi yawa mafi rinjaye sun hada cewa yin amfani da dama wajen tsarki haramun ne sai dai in an samu larura ad-daruratu kuma tabihul mahdhurat ita kuma larura tana halatta abin da yake akwai hanzari a kansa an fahimci wannan gabata goma al-istinja'u bil athr wal raji' wal awraq al maktuba yin tsarki da dutse ka gwama tsakoyin da kashi yine azam wal raji' raji' kuma shine kashin dabba wal awraq al maktuba ko da takaddu da aka yi rubutu a su wannan duka ba sa cikin abin da zaka yi tsarkin istijmari da su kashin dabba da kuma awraqul makatuba takaddu da aka yi rubutu a kansu wannan haramun ne ka sa su a najasa an fahimta yaqta'u kaseeru minan nas malai yace da yawa daga cikin mutane suna samun kuskure inda istikdami ba'dhal awraq al makatuba li izalati najasa wajen yin amfani da takaddu da akwai rubutu a jikinsu a wajen kusar da najasa su dau takaddu masu rubutu a ce da su za su yi amfani wajen gusar da najasa yace wannan kuskure ne mai girma wa qad yakunu fiha alfazun aljalal fiha akwai yiwuwar za a samu lafazul jalal a ciki dama in abin ya shafi qur'ani wannan in ma kai da sani ka zama kafiri jefa qur'ani cikin kazanta ko ganin qur'ani cikin kazanta baka dauke ba kana da iko mutun ya kafirta an fahimta wannan babu shakka babu kwanto a wannan amma takaddunar rubutun addini to akwai yiwuwar za a samu sunan Allah a ciki akwai yiwuwar za a samu sunan manzon Allah a ciki an fahimta to yin amfani da su ta waccan hanyar didda ba alqur'ani bane a rubuce to shi ma manzon Allah yayi hari domin ana girmama duk abin da ya shafi Allah ya shafi manzon Allah domin Allah ta'ala na cewa zalika wa man yu'azzim sha'irallahi fa inna min taqwal qulub duk wanda ya girmama alamomin bautar Allah ko alamomin son manzon Allah to wannan alama tsoron Allah ne a zuciyarsa kana girmama alamomin bautar Allah kana girmama alamomin bin manzon Allah to wannan alama ce ta ka samu tsoron Allah a zuciyarka Allah ya ce inna safa wal marwa min sha'irillah dutsen safa da marwa sa'ayi tsakanin su iya ɗaya daga cikin alamu na bauta ga Allah tunda manzon Allah ya sunnan ta wannan cikin aikin haji an fahimta saboda kai yin amfani da awraqul maktuba haramun agun da ake dauke najasa kuma kira ga al'umma musamman makaranti irin namu da gidajen da yake akwai dalibai da yara kanana idan an samu pieces na takarda na alqur'ani ko na juz'i to iban su ake asa su a murhu ko ne su an fahimta ko ayi rami bazan ce rami domin duk gidan a galabiya siminti ne da interlocking da tile to yin tonan zai bada wahala amma a tattara su duka pieces na takardun alqur'ani ko juz'i yayyage a rasa inda za a yi da shi to da a bari iska ta dinga daukewa za ta iya jefa ya cikin najasa to sai a tattare su duka kai su murwa kone su an fahimci wannan wannan shine irin abin da malamai suka ce ayi kuma hakan daidai ne babu laifi bane to sai malamai ke cewa a shi amfani da al-awraqul maktuba akwai yiwuwar za a samu sunan Allah a ciki kuma jefa sunan Allah cikin najasa haramu ne malamai ke cewa wala yaktalifu ithnani fi hurmati zalim yace ban ma samu malamai biyu ba wanda suka samu sabani a wannan ba malamin da ya kawo sabani wannan maganar duka muttafaqun alaiha ne yin amfani da takaddun addini ko da ba alqur'ani bane zalla wajen gusar da najisa haramun ne an fahimta wa minhum man yastakdimu al'azm daga cikin mutane akwai mai amfani da kashi shine al'azm qala man yuhina 'idama wa hiya ramim uliyu alladhi ansha'aha awwala marra wa huwa bikulli kal'in 'alim al'azm shine kashi bil fathi 'ala al'ain an fahimta yawa wan suna amfani da kashi wajen istijmari wal raji' ko kashin dabba wa kad naha annabi sallallahu alaihi wasallama haqiqa manzon Allah yayi hani game da wannan fi hadisi salman al-farisi kenan Allah ta'ala ya kare da shi yake cewa an yastanji birji'in aw azmi manzon Allah yayi hani mi tsarki da kashin dabba ko kashi wa qis ala hadha malice zamu dakata a wannan kullama yadkulu wa yandariju tahta zalik duk abin da ya shiga karkashin wannan to iya cin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta wajen gusar da najisa da shi qala an-nawawi imam an-nawawi yace fihi an-nahyu an al-istinjabi an-najasa an yi hani wajen gusar da najisa kuma da najisa an fahimta wa nabaha sallallahu alaihi wasallam bi raji' ala jinsi an-najas manzon Allah sai ce kashin dabba shi ma jinsin najasa ne ba za ka dau najasa ka gusar da najasa ba bai yi ba an fahimta saboda ka kashin dabba ga dalilin da yasa aka ce kar kai istijmari da shi domin najasa ne in ya taba jikinka ko tufarka ana so ka wanke ko dan saboda tsafta inna lillahi yubbu tawabin wa yubbu mutatahhirin an fahimci wannan saboda ka kashin dabba ga dalilin da yasa aka ce kar ayi ainihin tsarki da shi wa huwa rawsu da ar-raji' da ar-rawsu duk dai ne shine kashin dabba wa amma al-azam amma kashi fa li kaunihi ta'ama lil jinni abincin aljanu ne yanda zaka samu tsokokinka ka ci kana girgiza kai da kunne to su ma aljanu sun samu kashi sun samu naman su an fahimta yanda zaka fasa tsoka ka ci ka hade ka ji dadi to haka aljanu sun samu kashi yasa daga cikin su kuma akwai ƴan uwan musulmi wa inna min as-salihuna wa minna duna zalim wa inna min al-muslimuna wa min al-qasidu akwai musulmi a cikin aljanna akwai kuma wanda ba musulmai ba kaman yanda muke a cikin mutane akwai mutanen kirki akwai ghairu zalika an fahimta to sai manzon Allah ya ce yin tsarki da kashi to kaman sanya najasa ne a abincin yan uwanmu. An fahimta? Kuma la yu'minu ahadukum mata yuhibbu li akihi ma yuhibbu li nafsihi. A matsayinsa na aljani, dan uwanka ne wajen gudanar da ibada, tunda duk takalifi na shari'a yanda aka dora mana haka aka dora wa aljanu. Shi yasa Allah ya ce ya ma'asharal jinni wal insi, da mu da su duk za a mana hisabi. In ma baka taba ganin aljani ba, kai ga aljana za ka gan shi. Kai ka ce na tafi unguwa aljanu da kai musu ziyara aljanna. Akwai aljanu yan aljanna, za ka je? An fahimta? Kuma wannan su ne sakalai, sakalai ma'ana sakalai ne wanda aka dora musu nauyi na shari'a. Ayi abu kaza, kada ayi abu kaza. A sakal to shine nauyin da Allah ya dora ma matsayin ka na musulmi. To duka da mu da aljanu haka aka Allah ya dora mana wannan nauyi. An fahimta? Haka Allah ya dora mana wannan nauyi na shari'a, takalifu shari'a. Dora nauyi na shari'a. To saboda ka aljanu yan uwanmu ne wajen bautawa Allah, wajen neman kusanci ga Allah, wajen neman rahmar Allah. To sai aka ce in kai amfani da kashi wajen gusar da najasa zaka iya jefarwa, kuma dan uwanka aljini zai iya dauka ya ci, kaga ya ci najasa bai sani ba. Saboda sai manzon Allah ya fito da wannan hikimar, yace kada kai tsarki da kashi domin kada ka cutar da dan uwanka aljini. An fahimta? To wannan shine yake cewa wa amal adhu fa kauni la amul aljini fanabah sallallahu alaihi wasallama, sai manzon Allah ya yi nuni ala jami'il maqumat wa taltahiqu bihi al muharramat ka ajaza al haywan wa awraq kutubul ilmi wa ghairi zalik. To sai manzon Allah ya yi nuni dukka wani nau'in abinci ma ba sai kashin ba, kowane irin abinci to an yi hani ka ainihin gusar da najasa game da shi. An fahimta? An yi hani ka gusar da najasa da wannan kashin. Duk inda kashi yake haramun ne, duk inda nau'in abinci yake haramun ne ka gusar da najasa da shi. An fahimta? Ba wai dole sai kashin ba, in dai nau'i ne na abinci, ko biredi, ko wannan gurasa, ko tuwo, ko menene, in dai nau'in abinci ne to haramun ne ka yi amfani da shi wajen gusar da najasa. Shi ne anwa al-mat'umat kenan. Wa taltahiqu fihi al-muharramat kal ajza'u al-haywan, ko kuma wani sashi na jikin dabba ka dauka ka ce zaka gusar da najasa da shi haramun ne. Wa awra'u kutubul ilmi, da ainihin takaddu na wanda aka rubuta ilimi a kansu, duka wannan haramun ne a gusar da najasa da su kamar da malai fada. An fahimta? Al-istinja bi aqall min salasa ahjar, sarki da dutsi da ƙasa da duwatsu guda uku. An fahimta? Ƙasa da dutsi uku ko tsakoyi guda uku to ba a istijmari da su. Idan ka samu biyu ba zai yiwu ba, daga uku abin da yi sama. An fahimta? Kuma hikimar shi ne idan ka sa na farko zai fito da lema, an bawali ne za ka iya juya shi ka sa ɗaya ɓangaren zai iya dandalo lema, za ka iya ajiye shi gefe, sai ka ɗauko na biyu shi ma ka sa na farko, akwai yiwuwar zai naso wata guntuwar lema, akwai yiwuwar in ka juya ɗaya ɓangaren na uku to ba za ka ga wani motsi a jikin shi ba. To na ukun tabbatarwa ne yaƙini ne, ana so ya fita na kiyan laisa alaihi asru a asaru taballul, wanda babu wani alamun danshi a jikin na uku. Haka ake so idan na ukun kaga akwai alamun danshi za ka sake na hudu, ana so dai ka yi mara. Idan ka gama na hudu za ka sa na biyar domin ya kiri. Idan na biyar ya zo da lema za ka sa na shida, in ka ga ba lema a nashi za ka sa na bakwai domin ya kiri. An fahimta? Idan ka sa ɗaya biyu ka tsaftace fitsarinka, to na ukun dan ya kiri ake sa shi, ka juya shi ka tabbatar ba alamar lema. To shine abin da manzo Allah ya ce kar ka yi tsarki da ƙasa da abin da yi kama da duwatsu guda uku, wannan tsarki in kai bai yi ba. Malam sai yake cewa waradan nahyu an zalika fi hadisi Salman al-Farisi as-sabiq fi qawlihi, hadisin Salman da ya gabata manzo Allah ya cewa aw yastanji bi aqall min salasa ahja, ko kai tsarkin dutse ko tsakuwa da ƙasa da ƙwaya guda uku. A gabata 12 adamu zalika yadahu ba'dal عدم ذلك يده بعد الاستنجاء كما عدم دلك ني با ذلك بني ام فهمت عدم دلك يده رشين غوغ هنونسا ا قسا او الغسل بالصابون ko kuma kin wanke hannu da sabulu ko kasa ka goga a kasa ko kai amfani da sabulu wajen wanke hannunka na agu bayan kai tsarki da shi an fahimta shi ma wannan in al'ummar musulmai suna aikata kuskure ne kuma kazanta ne kuma alikitanci a musulunci za a yi daukan cututtuka domin albazzar kamar bayan gida hatta na yara kanana idan har ana sakaci da shi a zubar da ruwansa a nan iska ta kada nan inda har koi kuskure ya fada cikin ruwan shan ko abincinku akwai yiwuwar haduwa da cututtuka kamar kwalara ko amai da gudawa ana iya samu wannan kuma akwai cuta ta warin kashi tana iya samun mai sakaci rashin gusar da dattin najasa bayan yayi tsarki an fahimta shi yasa wani lokacin addini na musulunci ana bin sa yanda magabata suka yi to anan mutun zai kware ya zama dan gari sosai cikin addini a galibiya tashin da muka yi a cikin garuruwa wanda da yawan mu ba a yi rayuwa ta karkara ba to a galibiya irin wannan daqiqatul umur din ba mu iya su ba yanzu wani yayi tsarki irin na gargajiya abinda nake so nace irin na gargajiya mutun ya fita daji ya ba haya a ce ya tsarkake jikinsa ya dawo ba najasa to zaka samu yan kasa da shekara 30 sama da mutun 100 ba su yi wannan ba sun saba ta'ammali da ruwa a ban daki a kunna ruwa sha sha fa 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 an yan gama an fahimta to kuskuren da ake yi hatta ni'imomi da Allah ya mana yanzu da ban daukuna na zamani wanda kun ana sa toilet paper a ciki mutun ya rage karfin najasa sannan ya zuba ruwa ya wanke to a galibiya duk mutanen da mutun ko mutane ko gida ko yara in dai mubasharatan daga yin najasar ka ta bayan gida zaka sa hannu ka bi da ruwa baka rage mata karfi ba akwai yiwuwar warin ka zai iya auraka an fahimta domin karfin najasar bayan gida za ta iya huda fatar ka daga jikinka an fahimci wannan ko gunda babu kara ko ice irin na karkara to ka samu toilet paper din ka rage karfin najasar sannan sai ka bita da ruwa amma kada ka dinga mubasharatan kana gama bayan gida baka rage masa karfi ba baka gusar da shi ba a ce ka sa hannunka ka bita da ruwa iya haifar da cututtuka kuma har da cutar gwarin kashi wannan din malamai a masallaci irin Ibn Sina duk sun tabbatar da wannan iya samu mutane game da wannan kuma har yanzu wa'ansu suna da kuskure wajen yin tsarki bayan ka gama bawali kai bayan gida a tare wa'ansu yin wannan tsarkin iya ba su wahala duk mutumin da ya je tsugunnan bayan gida kuma yayi bawali to ana so sai ya fara wanke bangaren bawalin tu ya tabbatar da najasar bawalin ta gama ya wanke sannan kuma sai je ya wanke gunda aka yi gaidi din amma fara wanke gun gaidi kafin ka zo gun bawali kuskure ne an fahimta kuma akwai yiwuwar zaka dauko warin najasar bayan garin ka kai ta gun bizarin kuma shi ma matsala ce kan matsala dukkanin mulkitocin musulunci sun san wannan saboda ka idan manzon Allah ya haska fitila wa abu to akwai abubuwa da yawa da malamai suke zakulwa gargashin sa bayan hannun kuma in aka yi gangantai akwai hadarori suna bawa a cikin shi saboda karashin wanke hannu da kasa ko da sabulu bayan gama tsarki to wannan kuskure ne da yawa daga cikin mutane suke aikatawa ko ana barin yara suna aikata ba tare da annusa da su ba maliki cewa yatruku ba'dhu an-nas zalika hakkan al-yaddi al-musta'mila fi izalati najasa bi-turab aw sabul wa an su daga cikin mutane suna ganganta barin goga hannun su a kasa ko sanya masa sabulu a wanke yayin da aka gusar da najasa ta bayan gida ko fitsari ba su yi wa ma yaqumu muqamahuma ko abin da ya kama da kasa ko sabulu ko kaman toka da wani abu haka ko abin da yake na zamani wajen gusar da najasa mimma yuaddi ila ta'alluqur ra'ihatul karahiyya biha idan baka irin wannan tsaftace hannunka bayan kayan sarki akwai yiwuwar za a dinga shinshinar wani wari abin kyama a jikinka. An fahimta? Yasa abokan zaman ma a kasar da yake su ba su yi tsarki ba, za ga mutum ya sace rari na dubbai amma wari yake yi. Ko ba kwa ji ne? Kuna kiliya da mutum musamman ya yi gumi, wala za ka ji wari duk turaren da ya sa, domin bai iya tsarki ba ne, bai iya ba, bai iya gusar da najasa yadda shari'a ta ce a gusar ba, shi ne ya haifar masa da wannan warin kashin ko warin jikin. An fahimci wannan? So da kai ma a matsayinka na musulmi ka kuwa ya ka iya ka tabbatar ka kubuta daga najasa da kazanta lokacin da ka gama da ita. Sai malaki ce akwai yiwuwar za a ji ar-ra'iha al-karahiyya biha wa tu'addi al-musallin minha, kuma za ka iya shafar wa ta'azzi, za ka iya cutar da masallata idan ka shigo da wani wari dalilin rahin tsaftarka ko rahin tsaftace najasarka, to akwai yiwuwar warin zai bayi ga wasu masallatan, za ka zo masallaci ai. Kuma duk abin da yake na cutarwa ne a wajen ibada manzon Allah ya haramta wannan. Idan mun fada da abin ko turare mai karfin tsiya ka sako, za ka iya tayarwa da wani hankali, zai iya yin amai. An fahimta? Ko wannan ka ci albasa ko ka ci tafarnuwa, tunda manzon Allah hadisi ya akan wannan, duk wanda ya ci tafarnuwa ko ya ci albasa, to manzon Allah ya ce kar ya zo masallaci sai ya gusar da wannan wari, domin ya ce abinda 'yan adam suke cutuwa da shi mala'iku ma suna cutuwa da shi, tunda a cikinmu nan duk akwai mala'iku suna cikinmu. Yanda za ka ji wari ka ji ba daɗi, to haka aljani ma in ya ji wari ba zai ji daɗi ba, za ka cutar da shi. An fahimta? Ko mai irin ciwon yoyon fitsarin nan, shi ma wannan ba a kallafa mai dole sai ya zo ya bi jami'i ba, iya da larura wanda zai iya cutar da mutane sai ya koma gefe ya sallarsa, wannan bai saɓi shari'a ba. Akwai hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, malam Usman ya kawo shi a wancan littafi da magama, yake cewa duk mutumin da ya ji wasu wasi a sallarsa ya kabbara sallah sai yake samun tunani, sai yake cewa shedan ne yake nema ya zo ya raba shi da kuciwi a sallah. Shedan din da ake ce masa al-kinzabu, manzon Allah ce zaka iya yin tofi bangare uku ta hagunka, ka ce a'udhu billahi a'udhu billahi a'udhu billahi, ka tofa a hagu da kai. Sai malam Usman yake cewa in hagu da kai din akwai mutum, an fahimta? Musamman a ce dan siyasa ne dan takara ka tofe shi, to ga ka zo ka nuri rigima ai, wani tun kafin da jama'a ya fara tofe ne to so yake mallaki rigi, ko kuma wani wanda fahimtar ko addini ba ɗaya bace, to sai ya ce kar ka yi tofe, kai a zuciyarka ka bari, domin zaka iya cutar da shi, zaka iya sanya masa wata wani abu na waswasi a ransa, ka ɗauke mai nutsuwa daga sallah, wanda da iya cikin fiqhu na fahimtar nasosi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In manzon Allah ya faɗi nassi, to idan kana so ka more nassin ka bi yanda malamai suka fasara shi, suna zaƙulo da abubuwa karkashin nassin, wanda kuma shine ilimi kuma shine fahimtar addini. An fahimta? To sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da wannan yace mala'iku suna iya cutuwa, haka nan masallata suna iya cutuwa, da dukkan abin da zai kawo masallaci wani wari ko wani tashin kancin da bashi da dadi. A wannan ma wa masu ciwo, za ga wani da mikinsa a kafa ma ya shigo masallaci, wani ma miki ruwa yake zubarwa, to irin wannan duk ba a kalla ba musu bin jami'i ba, domin ad-darura tabi'ul mahdhurat, sai ka zo mana a gefe ko rumfar masallaci ko harabar masallaci, sai kai sallar ka bisa larura da Allah ya jarbe ka da ita. Amma ka shigo cikin masallaci cikin sahun masu lafiya, ka haddasar musu wani wari daban, in dai ka sani to ka aikata haram, maimakon ka koma gida da lada akwai yiwuwar za ka koma da zunubi. An fahimta? Duk kwaɗayin jami'in ka, kwaɗayin sahun gabanka, in dai akwai abin da zai cutar da mutum wajen jin kankin sa ji ba daɗi, to ka haƙura kai sallar ka a waje, baka sami Allah ba, zai iya bi a waje, zai iya bi, sai ya bi jami'in sa a waje, domin shigowa cikin ƴan adam da wannan larurar cutarwa ce, kuma duk inda cutarwa take manzon Allah ya haramta ka cutar ɗan uwanka musulmi. An fahimta? Wanda kuma hurumatul insan ne, in ka koma wajen jami'in za ka yi ba sallar za ka yi kai kaɗai ba, sai ka jona ka bi jami'in a wajen. Wannan shine abin da malamai suka ce wallahi a'lam. Sai malaki cewa fa an abi huraira, akwai hadisi daga sahabi abu huraira Allah ta'ala kare da shi, kale ke cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallama idza atal khala, manzon Allah idan ya shiga bayan gida shine ban daki ne al khala, ataitahu bima'in fi thawrin, ana kaiwa manzon Allah ruwa a ƙwariya ko makayin da ake amfani da shi a wancan lokacin. Shine malin ya fassara thawrin da ina min nu'as, kamar wata abu da makira suke yi, kamar mu iya cewa butan karfi, ita ce nuhas, abinda za su yi a zuba ruwa a kai bandaki. Aurikiwa ana ce mata taurin, an gane ko? Ko ina, ina ƙwarya ta duma, ita ce ina, an san ƙwarya duma ko? Duk da tashin birni ne sai a hankali. Ƙwarya da ake zuba nono a ciki a karkara haka, ko ake zuba kunu da koko misali, ita ce ina, wanda duma ne a jeji Allah yake yin zaje a fafe a kankare ya bushe a dinga amfani da shi, shine ina. Idan ka dau taurin kuma shine abin da makira suka kera kamar buta. Idan ka dau rikiwa, abin da aka saka da fata, buta ce ta fata, ko abin salka, yawa salka ko dadin zama da dattijawa kenan, yawa salka da ake zuba ruwan fata ce, za a dinka ai jaka ana zuba ruwa a ciki, matafiyan dadin suna amfani da ita. To ɗayan ukun nan, ko mu ce nuhas din, abin da makira suka kera da buta, ko mu ce ina dima da ake ƙwarya da shi ko koko, ko mu ce wannan rikiwa ita ce abin da aka yi da fata kamar salka, to Abu Hurairah ce ana kaiwa manzon Allah ruwa ɗaya daga cikin wannan uku, iya cikin bayan gida sai a miƙa masa ruwa da irin wannan. Fastanji summa masaha yadahu ala al-ard, manzon Allah zai tsarki da ruwan sannan ya goga hannunsa a ƙasa sai ya wanki, sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah da Anas dan Malik sai haka manzon Allah yake, an fahimta, an ce ƙasa, idan ban ɗakinka ba ƙasa ciki to nemi sabulu ka aji, idan ma duk da wani abu da zai gusar da najasa sai ka neme shi ka aji. Wannan abin al-mafahum, gusar da najasar, ba ce ka je ka dauko bulan ka saka aji a ban ɗakinka ba, abin ba ta ayyini bane, ba ta ayyini bane, abin da ake so kai gusar da najasar ake so ta kowane irin yanayi, an fahimci wannan. To mun zo gaba kuma ana mana ishara lokaci yayi, za mu samu matsaya ne insha Allah, idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu tashi akan biyan bukata a hanyoyin mutane ko gun ibar ruwa ko inuwa, mu ji irin da hani da shari'a ta yi akan wannan, ba ma sai biyan bukatar ba, ta jefar da mushi akan hanyar mutane ko inuwa ko gunda ake ibar ruwa na sha da kullun, to za mu ji irin haramtun da shari'a ta yi a karkashin wannan, in Allah ta'ala ya kai mako mai zuwa. Abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa, abinda muka yi kuskure kuma muna roƙon Allah ta'ala ya tsare mu daga faɗawa kansa. Allah ya nuna mana gaskiya, gaskiya ce ba mu iko binta, muna roƙon Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya, ƙarya ce da kuma son zuciya, ya ba mu iko kauce masa. Allah ya ji kan mahaifinmu, ya sanya mu da mu da su duka yin aljanna ne. Allah ta'ala muna roƙonka ka sa mu lafiya, mu gama lafiya, yaranmu da mu Allah ka shirye da mu tafarki madaidaici. Allah ta'ala muna roƙonka alkhairin duniya da lahira, Allah muna neman tsarinka daga sharrin duniya da lahira. Fa subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta وتبارك اسمك وتعالى جدك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.